Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, normal, download da kuma niya. Kan masu na'uran computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Litinin 17 ga watan Yuli na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim ne daga nan birnin Washington DC, da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Shugaban Faransa ya gaya wa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta dauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka yi wa Yahudawa a birnin Paris a zamanin yakin duniya na biyu. A birnin Caracas na kasar Venezuela, jan bindiga kan babura sun bude wuta kan masu jefa kuri'a a zaben raba gardama wadda ba ta da tasiri da aka yi jiya Lahadi. Wata kotun Iran ta yanke wani ba Amurke dan asalin kasar China daurin shekaru 10 a gidan yari kan zargin leken asiri.
Madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji yadda hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta koka cewa ana koro yan gudun hijiran Najeriya dake kasar Kamaru.
Na fatar an fahimci abin da nake faɗi. Dan wasu daga cikin su sun dawo ne ba tare da sansu ba. Dan haka muna ci gaba da hada kai da kasar Kamarun don mu tabbatar cewa hakan bai ci gaba da faruwa ba.
A can jihar Cross Rivers ko mutane da yawa ne suka mutu sakamakon gobarar bututun mai.
Shi bututun da ake sauke danya mai ake zuba waɗannan manyan tankunan sai ya samu matsala sai ya dan fashe. Mutane da dama sun mutu.
Haka kuma idan muna lokaci za ku ji a rahoto akan yadda ake horas da mutane sarrafa fata a jamhuriyar Niger. Kana mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ga Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta dauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka yi wa Yahudawa a birnin Paris a lokacin yakin duniya na biyu. Shugaban na Faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokacin a karo na 75. Shugaba Macron ya yi Allah wadai da hannun Faransa aika aikar ciki har da waɗanda suke kareta cewa an yi hakan ko kuma suka aibanta kasar Jamus kan laifin kama Yahudawa 13,000 da aka tura sansanonin da Hitler ya kafa. An yi hakan ne a shekara ta 1942. Akwai waɗanda suka yi zanga-zanga saboda kasancewar Prime Minister na Isra'ila a taron, ciki kuwa har da ƙungiyar Yahudawa masu hankoron zaman lafiya a Faransa, waɗanda suka zargi Isra'ila da wofantar da tarihin waɗanda wato tsarin Hitler da ake kira Nazi ta halaka ta wajen sa mutane su ɗauka cewa Isra'ila tana wakiltar duka Yahudawa. Hakanan kuma shugaban na Faransa ya jaddada goyon bayansa ga shugaban yankin Palestine Mahmoud Abbas lokacin da suka gana ranar Laraba, yayin da kuma ya bayyana adawar Faransa kan shirin ƴan sharewuri zauna na Isra'ila wacce take yi a yankin yankunan Falastinawa.
A birnin Caracas na kasar Venezuela, ƴan bindiga akan babura sun bude wuta akan masu jefa kura a zaben raba gardama wanda ba shi da tasiri kan kudirin shugaban kasar Nicolas Maduro na rubuta sabon tsarin mulkin kasar. Al'amarin ya auku ne jiya Lahadi. Jami'an hamayya sun ce an kashe mace daya, wasu mutane uku kuma sun jikkata. Sun azalaifin harin akan yan sa kai ko sojojin haya masu biyayya ga gwamnati. Rahotanni sun bayyana cewa mutane sun fito sosai a zaben na raba gardama da yan hamayya suka shirya, inda suke tambayar masu zabe ko sun amince da gudanar da zabe na musamman ranar 30 ga wata domin zaben wakilai wanda za su rubuta sabon tsarin mulki. Shugaba Maduro ya ce sake tsarin mulkin kasar ita ce hanya kadai da za ta iya tsamo kasar daga mummunar komai da tattalin arziki da ta fada ciki.
Wata kotun Iran ta yanke wani ba Amurke dan asalin kasar China kuma malami daurin shekaru 10 a gidan yare kan zargin leken asiri, kamar yadda kakakin bangaren shari'a na kasar ya fada jiya Lahadi. Sanarwa ta janyo martani nan da nan daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce ta bayyana rashin amincewa ta kan wannan hukunci. dan shekaru 37 da haihuwa shi Ju Wang kusan shekara daya yana hannun Iran kamar yadda kamfanin dillancin labarai na sashen shari'an Iran da ake kira Mizan ya fada. Gwamnatin Iran tana ci gaba da tsare Amurka ba da wasu jan kasashen ƙetare kan zarge-zarge da aka kago kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cikin sanarwa da ta rarraba a kafofin yada labarai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Dubban mutane ne suka yi gangami a birnin Warsaw a kasar Poland jiya Lahadi domin adawa da shirin gwamnatin kasar na yin garan bawul ga sashen shari'a. Suna ganin matakin zai yi barazana ga yancin sashen shari'a. Suna kururuwan cewa za mu kare demokuraɗiyya, suna kuma kada tutocin kungiyar tarayyar Turai da ta kasar Poland. Kimanin mutane dubu 4,500 ne suka halarci zanga-zanga a babban birnin kasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani. An gudanar da irin wannan zanga-zanga a wasu birane a duk faɗin ƙasar sai dai girmansu bai kai wadda aka yi a birnin na wasu ba. Dokar wacce aka zartar makon jiya ta baiwa wakilan majalisa fifiko korin jaye wajen nuna alƙalai matakin da 'yan hamayya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suke ganin zai tsoma alƙalai cikin tasirin harkokin siyasa.
Da alamun farin jinin shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar koma baya, wadda halin yanzu shine mafi karanci a tarihi na wani shugaban Amurka a wa'adinsa na farko. Duk da haka Mr. Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa babu aibu ganin farin jinin nasa yana kashi 40 cikin 100 ne yanzu. Trump ya bayyana ra'ayinsa ne jiya ta shafin Twitter bayan da ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da jaridar Washington Post da kuma tashar talabijin ta ABC suka gudanar. Ya nuna cewa farin jininsa ya samu koma baya da kashi 42 cikin watan Afrilu zuwa kashi 36 cikin 100 a halin yanzu. Rashin farin jinin nasa ya karu da maki 5 zuwa kashi 58 cikin 100, yayin da kashi 48 cikin 100 suka ce basu gamsu ba sam-sam da yadda ke tafiyar da ayyukansa cikin watanni 6 da kama aiki. Jaridar Washington Post ta ce shugabannin Amurka Bill Clinton da Barack Obama ba su taɓa fuskantar wannan matsayi ba, ko da shike George Bush karami a wa'adinsa na biyu farin jininsa ya kai matsayin da Trump yake a yanzu.
Ambaliyar ruwa na bazata ya yi awon gaba da mutane 9, yaro ɗaya kuma ya ɓata lokacin da ambaliyar ruwan ya afka wani wurin ninkaya mai farin jini a jihar Arizona da ke yammacin Amurka kamar yadda hukumomin jihar suka yi bayani jiya Lahadi. Ambaliyar ta afkawa wata ƙorama da ke yankin kogin da ake kira Ved a cikin wani gandun daji mai tazarar kilomita 145 daga arewa maso gabashin birnin Phoenix. Al'amarin ya auku ne da daren Asabar ba tare da wani gargaɗi ba. Suka ji aman ruwa kamar ya kauce kamin kace kobo, in ji Ron Stanley, shugaban 'yan kwana-kwanan yankin. Masu aikin ceto sun gano garwakin mutane 3 ranar Asabar. Labaran duniya ke na uku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun 'yan gudun hijira. Yayin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa ƙasar Cameroon ta taso ƙiyar wasu 'yan gudun hijira 'yan Najeriya su dawo gida, amma kuma a wuri ɗaya hukumar shige da fice da ke yankin ta ce wannan ba gaskiya ba ne. Ga Madalese Ahuwa Josede, shugaban hukumar a yammacin Afirka, sa'in da take wa taron masu ruwa da tsaki a harkar 'yan gudun hijira jawabi a Borno, inda Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton.
Ta ce ya kamata a bayyana abin da ke faruwa saboda ci gaba da kyautata dangantaka tsakanin makwabtan juna ba amfanin boyewa.
Fundamentally, why it is that we're having this discussion is because of terrorism. And terrorism is impacting Cameroon in the same way that it's impacting Nigeria.
Ta ce dalilin ma da ya sa muke gudanar da wannan taron saboda shi ne matsalar ta'addanci, kuma ta'addancin ya shafi ƙasar Kamaru kamar inda ya shafi ma ƙasar Najeriya. Ta ce abinda muke so mu nuna a nan shi ne ba muna so mu haddasa yaƙi ba ne, a'a, ko kuma a tada jijiyar wuya. Abinda muke buƙata shi ne muna so mu samu dandalin da za a zauna ne don a ci gaba da zaman lafiya da walwala a waɗannan ƙasashe.
That some were returned against their will
Ina fatar an fahimci abin da nake faɗi. Dan wasu daga cikin su sun dawo ne ba tare da san su ba. Dan haka muna ci gaba da hada kai da kasar Cameroon don mu tabbatar cewa hakan bai ci gaba da faruwa ba. Tace ba muna so mu ƙara rura wutan bane. A'a, namu shine muna so mu tabbatar cewa an samu daidaito da fahimtar juna don kare haƙƙin waɗannan 'yan gudun hijira. Sai dai controller kuma shige da fice na jihar Borno Alhaji Bello Jahun. Yace babu wani da aka tsasawa dawowa zuwa gida.
The issue of visa was returned. I want to say it here that there's nothing like was returned.
Yace batun tilastawa zuwa dawowa gida. Ina so in faɗi muku cewa babu wani abu kamar haka.
We have to understand the situation. We have the multinational forces that are fighting visa insurgents.
Yace ya kamata mu fahimci halin da ake ciki. Muna da wasu rundunonin kasa da kasa da ke yaki da wannan ta'addanci, kuma muna da garuruwa da ƙauyuka kan in waɗannan iyakoki. A ƙasari wannan rikicin ya yi wa mutane zobe, saboda haka abin da za su yi kawai shi ne sai su turo waɗannan mutanen zuwa ɓangaren Kamaru. Idan kuma aka ɗan samu sauƙin al'amari, za su sake turo su ne zuwa ɓangaren Najeriya. Don haka babu wani tusasawa ko kuma tilastawa wani ya dawo Najeriya. To ko menene matsayin gwamnatin jihar Borno game da wannan lamari?
A wannan sati da ta gabata mutum 92 da wasu ɗaruruwa da ba sa kai da ne suke Cameroon a Minawao Camp wanda an yi rajistarin ɗinsu, kuma ba tilasta kowa ya dawo ba. Akwai abin da ake kiran shi repatriation agreement, tripartite din kenan, wadda gwamnatin Cameroon ta sa hannu, gwamnatin Najeriya ta sa hannu.
Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injina Ahmed Satomi kenan ke bayani da makomar 'yan gudun hijira fiye da 92,000 da zakan ke samu mafaka a ƙasar Kamaru. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mu haye jirgin sama sai Kamaru su ma
a can jihar Scorer Rivers kuwa mutane da dama ne suka mutu lokacin da wuta ta tashi, lokacin da wasu suka zo ɗiban mai sa'ilin da bututun man jirgin da ke sauke mai ya fashe. Ga Lamido Abubakar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayanai dai da ke fitowa daga jihar Cross River da ke yankin Niger Delta na cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani jirgin ruwan dakon mai da ke sauke man gas a gaɓar ruwan garin Calabar, a lokacin da jirgin ke tura ɗanyen mai zuwa ga bututun mai na kamfanin Dozi, inda daga bisani wasu ɓata gari daga cikinsu ko har da wani ma'aikacin kamfanin mai da aka nunar sun fasa pipe ɗin na mai da ke tura mai ɗin zuwa ga kamfanin na Dozi, kuma suka ci gaba da ɗiba, inda kuma nan take wuta ta tashi, kuma alƙalumma sun nunar cewar kimanin mutane 50 ne suka mutu, haka kuma wasu da dama suka jikkata, yayin da wasu kuma suka fada a cikin teku. Wasu gannau da na tuntuɓa sun yi wa muryar Amurka ƙarin bayani akan abin da ya afku.
Sunana Barista Musa Megoro, ni ne mai ba gwamnan jihar Cross River shawara akan harkokin da ya shafi baki. Wato shi bututun da ake sauke ɗanyen mai ake zuba waɗannan manya-manyan tankunan, sai ya samu matsala sai ya ɗan fashe. To lokacin da ya fashe sai man ya fara, masu ƙoƙarin su saci wannan ɗanyen man suka zo da bokatai da sauran suka fara kwasan wannan ɗanyen man. To ana cin haka gurin sai wuta ta kama. Amma kuma hakika mutane da dama sun mutu, don ni kenan na ga waɗansu gawa kin kaman guda 16 zuwa 20. Wasu kuma sun fada ruwa wajen ceton rayukansu, har yanzu ba da gawa kin.
Wata depo da suke ake kira Dozi Oil tana receiving din kaya, so amma pipeline na ta ya biyo direct from MPAGT zuwa wani depo da ake kira Links Oil. To su ma'aikatan Links din ba su dake da kaya ba, amma pipeline na Dozi ya biyo ta wurin. To sai ma'aikatan suka biyo dare suna ta ɗiba kaya da su da cuwa-cuwa. Wannan hatsari ya faru, wuta ta tashi, jama'a da dama kam sun mutu. Na ga kamar sama da gaba, amma wasu suna cewa sama da 30. Akwai ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan Links Oil din wanda su ba su da kaya, ba su da komai. Ya zo yanzu haka gagawo shi a gabana da tsufanin da ya zo yana buɗe wurin. Motar shi karama ta kone, shi ma ya mutu.
To sai dai kuma ƙididdigar jami'an tsaro na waɗanda suka mutu sun ce adadin bai kai yadda ake faɗa ba. Hafiz Muhammad Inuwa shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Cross River, kuma ga abin da yake cewa.
A wurin da ya fara tsayayyen nan akwai wani ma'aikaci na wani kamfani daban. To shi dai ba shi dai da dalilin da ya sa yake wannan wurin. To saboda haka an gaggawa sa, kuma gawarsa bata wani kone ba, bata yi komai ba. Ba shakka an samu rashe-rashen rayuka, domin a halin yanzu kan zan iya ce ma mutum 9 suka rasu a sanidiyar wannan.
Akwai rahotanni da suka ruwaito kamar sama da mutane 30 ne zuwa 40 suka rasa rayukansu. Kamar hukumomin tsaro bakin abin da kuka gano kenan, nace a misali mutane 9 ne suka rasu.
Na sake samun rahoto daga ɗaya daga cikin manyan ma'aikatan asibitin cewar fa har yanzu mutum 9 nan da naje na gani mutum 9 ne suka rasu. Idan ma nan gaba aka ce wani ya sake rasuwa babu mamaki. Bayan mutum 9 da suka rasu, muna da wajen mutum 9 a kwance a asibiti.
Fasa bututun Maide a yankin Niger Delta ba wani sabon abu bane, inda 'yan bindiga ke zuwa su yi amfani da nakiya ko kuma wasu na'urori wajen fasa bututayen mai. A yankin na Niger Delta mai arzikin mai, Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A can jamhuriyar Nijar ko mata ne ake koyawa yadda za su sarrafa fata ta yadda za su samarwa kasar da kudin shiga. Ga abin da jami'in horaswa Ibrahim Musa ke cewa a cikin rahoton Sulaiman Mumunu Barma.
Matan da muka ɗauko cikin jihohi suke, Rokan, Maradi, Zandar, Difa, Agadez, Tawa, Doso, Tilabiri da Nanyamai. Kowace jiha, kowace gunduma an kai mata mashin 3 da kankanin kaya, kuma kowace jiha an ma mace 10 horo. Kenan cikin mutanen 10 yanzu an ɗauko biyu cikin jiha 4. In Allah ya sa an ƙare masu hannu da shuni, wani proje da ake kira Imusir ya ɗauki alƙawarin sauran jihohin kuma za a ɗauko mata biyu su ma a ƙara musu horo.
Magance wata matsalar da ke shafar kayayyakin da aka ƙera da fata ya sa ƙungiyar Semani shirya wannan taron horo ta yadda mata za su laƙanci aiki da teloli masu aiki da wutar lantarki. In ji mai ba da horo Ibrahim mai kasuwa.
Dan da mutane na yi sai mutum ya baka aiki sai mai dumki daban mai aikaci daban, ana samu matsala wajen finisiyon. A ture ma in mun tura kamu sai a ce finisiyon ba shi na aiki. Kenan wane ne kamar shi kai mai aikin, in ka koya aikin kai kasan ciwon abinka, kai kasan warza kai ne. In ya lalace gobe in kana kai assemblage din bai kyau ba, kenan kai gobe kana gyara kuma product ɗinka ƙara balar ne zashi.
Malama Hawwa'u mai Barma wacce ta fito daga Zandar ta nuna farin cikin kasancewarta a jerin waɗanda ke ɗaukar wannan horo.
A kullum dai sana'a in kai shi ci gaba ne, kama kanka, kama yara, kama wasu ma a ciki. Kenan dai sana'a babu taɓewa a cikinta kuma wace iri. Kiran da zan yi, kamar aka ba da horon, ya kamata a riƙa biyi baya ana ganin yadda harkokin suke tahiya, tunda in ba a kulawa babu ci gaba.
Ayyukan ƙere-ƙeren kayayyakin fata na daga cikin fannonin da ke samar da maƙudan kuɗaɗen shiga ga ƙasar Nijar ta dalilin 'yan yawon buɗe ido da ke ziyartar ƙasar ko a yayin baje kolin da ake shiryawa a ƙasashen waje. Sai dai wani zubin rashin inganci kan haddasa cikas. Saboda haka Ibrahim Musa ya ce za su faɗaɗa irin wannan horo.
Saboda matan nan su da kansu su gyara aikinsu a samu a kai shi ƙasar waje. Sai bara 'yan Nijar na saye, mai turist suna saye sosai, to turist kenan sun rage. Kenan dole mu da kanmu sai mun saka matan nan sun yi kaya na kware, in su a doka a sai cikin fuwar kaso baje koli a tare mutanen nan saboda a kai musu talaka nan su sai.
Makonni biyu za a shafe ana gwadawa rukunin matan dukkan wasu dubarun aikin fata, kamo daga sarrafa tela irin ta zamani zuwa yankan fata, hadawa da dimkawa, a ci gaba da neman hanyoyin da za su baiwa kayan fatar Nijar inganci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kai mata sune duniya
to mar lahar yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun kisan gillar da wasu 'yan kwamiti ko kuma 'yan banga su kai ma wani matashi mai suna Zayyanu Garba a garin Jega a jihar Kebbi. Abokinsa Mudassir Isa ya kubuta da ransa daga wannan ukuba ko azaba da aka gana musu, kuma mun ji bayanansa a wannan filin. A yau muna tare ne da kakakin shiya ta 10 ta rundunar 'yan sanda mai headquarter a Sokoto, SP Gali na Kamba. Idan kun tuna, mahaifin marigayi Zayyanu Alhaji Garba Faransi ya kai kukarsa gaban ofishin mataimakin Speto Janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta 10, bayan da ya ce ya ga 'yan sanda a jihar Kebbi sun fara wasa da hankalinsa akan wannan batu, watakila a cewarsa saboda tasirin su waɗanda ake tuhumar ko kuma dai wasu manyan gari da suke ɗaure musu gindi. Ofishin na mataimakin Speto Janar na 'yan sanda a Sokoto ya gudanar da bincike, kuma bayan da ya yi wannan binciken nasa, ya gano cewar Bala Bazuka wanda muka ji cikin shirin a makon jiya da shi da Ibrahim Kokani da Imrana Isa da Awwalu dan Malam da Haruna Umar da Bashir Sama'ila da Muslimu Garba da Mubarak Garba da H Takare da Tahiru Abdullahi da kuma wasu mutanen su biyar waɗanda suka gudu a lokacin ba a kama su ba waɗanda kuma ba a bayyana sunayen su ba sun aikata laifin hada baki domin aikata laifi da yin amfani da ƙarfi ta hanyar da ta kauce ma doka da kisan kai da kuma cin zarafi domin haka ne sai shiya ta goma ta gurfanar da su a gaban kotun magistrate ta Jega domin a ci gaba da tsare su kafin ta kammala gudanar da bincikenta. A bayan da 'yan sandan suka kammala wannan bincike nasu, wanda wani sanannen jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike DCP Umaru Haruna Miringa ya jagoranta, sai suka mika bayanansu gaba ɗaya ga ofishin daraktan gabatar da ƙararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi wanda aka fi sani da DPP a takaice, wanda har zuwa yanzu nan da muke magana ba mu ji wani abin da ofishin ya kan gabatar da waɗannan mutane a gaban kotu ba. Batun kotun kuwa an san cewa akasarin laifukan da suka shafi kisan kai ba a bayar da belin wanda ake tuhuma. To amma wani abun mamakin game da wannan batu na kisan Zayyanu shine kotun magistrate da ke garin Jega a saboda wasu dalilai ta ba da belin dukkan waɗannan mutane guda goma da 'yan sanda suka gabatar kan a ba da umarnin tsare su a gidan kurkuku. Bari na koma gefe mu ji ƙarin bayani daga bakin kakakin 'yan sandan na shiya ta goma.
SP Gali na Kamba, Zonal PPRO Zone 10, Sokoto. Wannan kes da ya faru a garin Jiga wanda ya shahi wasu 'yan banga man samu ainihin korafi ko kuma petition daga ainihin wayannan mutanen a nan Zone 10, Sokoto. So a kawo kuma mai girma AIG ya karbi ƙararsu da ainihin gaugawa kuma a inda ya umarci bincike na kwakwaf domin a ainihin tabbatar da ainihin yadda abubuwan suka faru domin a yi masu adalci. Domin ka san idan aka yi kaga kes an kawo an yi korafi gaba zuwa zone, to mafiya za ka iske kila ba a gamsu ba da ainihin hukunci ko kuma bincike. To zone su ne mataki na ƙarshe wanda ake ganin za a iya kawo domin a bincika. To kuma an yi bincike kuma result din binciken ya nuna domin an tantance mutane da yawa da aka kamo, to dole ne a tantance domin a tabbatar cewa lallai an tabbatar da laifi. Kuma mun yi haka kuma duk waɗanda muka kamu da samu da laifi an gabatar da su kotu gaban kotu.
To kaman kuka gurfanar da su a kotu koko a kun saki mai da kes din zuwa Kebbi kenan?
Ha, mu nan muka gurfanar da su gaban kotu, amma ka san idan an samu matsala akwai hurumi inda ake cewa jurisdiction inda abu ne ya faru, misali ya faru a can Jiga, mun charging din su kotu kuma prosecutor din mu su suka ainihin gabatar da su a gaban kotu. Kuma ina tabbatar ma da kai su kotu alƙali ya anshi ƙararsu. Amma ka san irin wannan kes mai matsala na wanda ya shahi kashin kai akan tura ma ainihin DPP domin su yi ainihin bincike nasu na bincike kan irin binciken da aka yi. Amma mu mun kai kotu kuma an kai su wayannan mutanen gidan yari a zaman wakafi na remand.
Rahotanni na nuna cewa kamar an kai waɗannan mutanen ne a wata ƙaramar kotu wadda ana ganin kundin doka bai bata ƙarfi da za ta ɗauki wato irin waɗannan ƙararrakin ba, sai babbar kotu wato High Court kenan a Turanci. Me yasa ita hukumar 'yan sanda ta zaɓi kai su a ƙaramar kotu kamar irin majistire ko wani abu haka?
A ba ƙaramar kotu ba ne, shi lamari na kes na kowane kes akwai hurumi kamar yadda ka ambata. Amma kes wanda ya shahi kashin kai da sauransu ai DPP ta yi taken over. Idan DPP ta yi taken over kes, mu abinda ana mu dai mun kai shi kes na kotu ta magistrate kuma shi a ka'ida ga doka. Idan DPP kuma da baya can su da suka yi taken over ɗin kes, kaga su za su yi sauran abuwa. wanda za su ma za a ko ina zai je kids din zai ci gaba dai mu dai a namu dai matsayi na zone ko kuma hukumar yan sanda mun yi namu na kai case court domin kada a rike su domin tsare mai laifi ya wuce wani lokaci kaga ga doka an saba amma mun kai su court da tacincinta mu kai su akan haka nan ma an kai su dai remand mun san an kai su gidan yari suna gidan yari don haka
amma mutane ko kuma jama'a ga sunan suna ganin su sun fito da sunan an ba da su beli kuma suna yawon su baka ganin wannan kan iya ƙara tunzura su kansu iyalan mamacin su ga kaman ba a yi musu adalci ba
to gaskiya ina tabbatar ma ni dai ya nawa sani kes wanda ya shahe kashin kai ɗan sanda in sun bincika su haka ya kotu kuma laifi ya tabbata ana bincike ban cewa kes din kashin kai waye a ce waye a ga mutum ni dai amma a iya sani na suna gina yare kuma suna hannun kotu suna gina yare police ba su dama a inda ina yiwa da mu yan sanda sai an kaji an ci sun ba da beli mana bai yiwa don haka ni na san a iya sani na suna kotu suna kuma gina yare to da zaka abin nan bincika sai dai can kotun bincike alƙali da sauransu amma mu dai mun san suna gidan yari kuma muna ganin suna gidan yari
cikin korafin da shi mahaifin amammacin wato Alhaji Garba Faransi ya zo muku da shi shine yana zargin da akwai sa hannun masarautar Jega a cikin wannan al'amari da ya faru wanda ya sanadiyar mutuwar ɗansa mai binciken ku ya gano game da zargin na sa hannu ko akasin haka na ita masarautar ta Jega
to gaskiya idan aka samu case wanda ya shahi ko kashin kai ko wani irin case ana iya sanadiyar kashin mutum guda ana iya kama mutum dubu misali amma kakkamanta cewa ba dukkan mutum dubun nan ne za su tabbata wani lokaci ya zansu aikata ba domin su da suka kawo mana sun ce a yi bincike adalci kuma don sun yaba da ofis mai girma inspector general na yan sanda na zone 10 shi yasa suka kawo wannan koke wanda dukkan mun kai kotu to ya tabbata wanda muke hangen yana da laifi amma wanda kaga bincike ya ce baya ciki to yana yiwa baya ciki a iya na mu sani ka je ka nemi copyin rahoton da muka aika ai mun tura musu rahoto mun rubuta report mun tura ma DPP mun tura ma court kowa ya san da wannan
SP Gale na Kamba kenan kakakin shiya ta 10 ta rundunar yan sandan Najeriya mai headquarter a Sokoto kamar yadda yace su a wurin su yan sanda ba su da masaniyar cewa an bayar da belin waɗannan mutane saboda haka su a sanin su suna tsare a gidan kurkuku har yanzu amma duk wanda muka yi magana da su sun tabbatar da cewa waɗannan mutane suna waje kuma an ji bala bazuka a cikin wannan shiri da bakinsa a makon da ya shige yana faɗin cewar kotun ta ba su beli ne kamar yadda kuma shi kakakin ya faɗa wannan rahoto nasu ya ce babu wata shaidar da ta alakanta masarautar Jega da wannan batu na kisan Zayyano Garba. A shirinmu na gaba za mu ji ta bakin magaji Yahaya wanda ya magana kan matsayin masarautar tasu sannan kuma za mu nemi yadda wannan batun ya kwana a ofishin daraktan gabatar da kararraki ko DPP a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. A huta lafiya.
To Allah ya kyauta da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta dauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka wa Yahudawa a birnin Paris su 2013 a lokacin yakin duniya na biyu Shugaban na Faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokacin karo na 75 Hakanan a taron Yahudawa da ke Faransa cikin wata kungiyar su sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da kasancewar Prime Minister Isra'ila a taron saboda cewa kasar tana dauka ita ce take wakiltar Yahuda alhali ba haka lamarin yake ba. A birnin Caracas na kasar Venezuela yan bindiga kan babura sun bude wuta kan masu jefa kuri'a a zaben raba gardama wadda ba shi da tasiri kan kudirin shugaban kasar Nicolas Maduro na rubuta sabon tsarin mulkin kasar al'amarin ko ya hauku ne jiya Lahadi. Wata kotun gidan ta yanke wani ba Amurka dan asalin kasar China kuma malami daurin shekaru 10 a gidan yari kan zargin leken asiri kamar yadda kakakin bangaren shari'a na kasar ya faɗa jiya Lahadi sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta maida martani da kakkan Hausa tana cewa bata amince da hukuncin ba
To madalla da take tattaunawa labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabo Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai Cubahiru Jodo ne da ya bada umarni da injiniyanmu John ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.